daga makarantar Islamiyya Islamic Basic Schools da ke karamar hukumar Asokorin Mampong a yankin Ashanti na Ghana. Kananan yara na mai da hankali sosai wajen karatu a duk lokacin da suka tabbatar da cewa akwai abinci da za su ci bayan sun isa hutu na dan lokaci, amma tun lokacin da an kadai na samar musu da abinci karkashin shirin ciyar da yaran makaranta wato school feeding program da gwamnatin Ghana ta inganta, daliban ba sa jin dadin zuwa makaranta.
Sunana Mukarrama Ali, ina class 6. Je koko ana kawo muna canteen muna ci, yanzu da ba kawo wannan ba mu koya abu da kyau. Isa gwamnati yayi hankali ya kawo muna abinci nan da samu mutum koya abu da kyau.
Tanku Muhammad Sala, shugaban makarantar, ya ce ko shakka babu dakatar da samar ma yaran makaranta abinci na hana yaran makarantarsa zuwa karatu.
Da safe wannan ya kaje kumallo abincin rana ya sanya zai ci makaranta. Shi yasa aka dauki wannan abin nan, gaskiya ya kawo mana matsala sosai. Domin saboda da an ba su break, za ka zo ka sami yara suna zuwa office wurina, malam ban ci abinci ba, malam ina jin yunwa, wanda za a bashi tosi da a bashi, wanda za a shi 150 da a bashi, yaro na iya zuwa makaranta wani lokaci bai karya ba. Da an ba da break na sai ce mai ta bar mai abinci gida zai koma, to wani ya koma nan shi ke bai koma. Wace sa wannan abin ya yi tasiri sosai ga barin yara ba su zama su koya abin da ya kamata, kuma ba wannan nufin makarantar mu kadai bane Islamiyya, a'a ya shafi dukkan makarantun da ke da wannan program.
Ko me yake dalilin da ka tada samar ma yaran primary abinci? Bushra Ibrahim da ya daga cikin jami'an da gwamnati ta baiwa kungilar samar ma daliban makarantar abinci.
Kayan abinci ya yi tsada kuma kudin da ake ba gaskiya kudin bai so shi mun ce a kara muna, in kayan abinci ya kare muna iya ba har mu ciyo ba shi mu zo mu dafa mun kare muna iya mu kai six month seven month kudi bai zo ba, abin da ya sa ka ga kaman mu bari.
Sai Bashiru Shehu mai sharhi kan harkar neman ilimi a Ghana ya bayyana muhimmancin wannan abinci da ake samar ma dalibai, a inda ya bukaci da gwamnati ta hanzarta daukan mataki wajen maido da masu samar ma yaran abinci ko kuma sashin neman ilimi ya durkushe a kasar.
Mun san muhimmancin abinci, yanda soja ba zai yadda ya je yaki alhalin yunwa na jinsa ba, haka ne kuma zaka samu talibi yunwa na jinsa in ya je fasali ba zai tsurin koyon abu ba. Ka duba school feeding, bi ma'ana ciyar da talibai, ya kawo sakiya, ya kawo ci gaba, saboda yawancin taliban da ba su zuwa school saboda ilimi ma ana samun su musamman kauye, ana samun wadannan talibai saboda abin da za su ci suna zuwa. Talibi lokacin da ake karance kusan ba zai samu nasuwa sosai ya zamana ya yi fahimci abin da ake karantar da shi ba. Mun da muka ce za mu yi yaki da jahilci, za kuma waye gari zuwa school talibai zai koma baya? Kisa gani na ne gwamnati da yi gaggawa a duba yadda za a yi a magance wannan mas'ala.
To sai dai ministan kananan yara da daidaita jinsi a kasar Laraba Zuwaira Abudu ta bayyana cewa gwamnati za ta biya duk basussukan da masu samar ma yaran makaranta abinci ke bin gwamnati, tare da kare yawan kudaden da zai dauda wainiyan abincin yara daga CD daya.
I want to give the assurance here that next week HRS arrears will be paid.
A shekarar 2005 ne gwamnati ta inganta wannan shirin ciyar da kananan yaran makaranta wato school feeding program a turance, a kokarinta na baiwa kowane yaro damar zuwa makaranta ba tare da matsalan abinci ya hana sa ba. Amma wannan matsala ka iya sanya wannan shiri da yara miliyan 1.7 ke amfana ya durkushe. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.